A yau, 10 ga watan Fabrairu ne babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kuɗaɗe da aka canza na naira 200,500, lamarin da ya haifar da fargaba a zakatun mutane da dama a ƙasar, ganin irin cinkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankuna. A halin yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin Zenit da ke unguwar Akokoro a babban birnin tarayya Abuja, inda suke ƙoƙarin shiga bankin don samun biyan buƙata.
Sunana Yakuba Adamu. Gaskiya halin da ake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune a nan, yanzu mun haƙura ne kawai mun jinye.
Me aka ce muku? Akwai wani
baya? No, ana samun gowanta amma kamun ka shiga ne matsala.
Sunana Abubakar Usman.
Ka kai ma a gaban banki shin baka samu shiga ba?
Ah, ban samu shiga ba tun da safe ma ina nan, tun karfe 6 ma ina nan, amma ban samu shiga ba har yanzu.
Me ya faru?
To, sun ce mu rubuta suna kuma ana kira suna sai su gettere na wasu wani sai ka gan bamu samu shiga ba, muna ta yi mu shiga kenan, har yanzu bamu samu mu shiga ba.
Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shigar, inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kuɗin har zuwa ranar 15 ga wannan watan da ake ciki, inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Tun da fari dai wasu ƴan Najeriya sun nuna goyon bayan su ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad Salih Hassan, shugaban kungiyar One Najeriya, na daga cikin ƴan kasar da suka nuna goyon bayan su ga matakin, yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba.
Na goyon bayan babban bankin kasa abin da ta yi, wannan abu ne da dukkan kasashe suna yi a koda yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canja wannan kuɗi ba, kuma kin ga wannan canjin kuɗi abin da nake kallo shine na farkon fari hari na maganan kuɗi, wannan hurumi ne na babban banki, hurumi ne na economist waɗanda suka san yanda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya, ba hurumi ne ta kotu ba.
Shiko a nashi bangaren Nastura Ashish Sharif, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, na ganin wannan hukuncin da kotun kolin kasar ta dauka yayi daidai duba da halin da ƴan kasar suka tsinci kansu a ciki, tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba.
Duba da halin da aka tsunduma mutane a ciki na tashin hankali da firgici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba. Wannan tsari da aka kawo ba a yi masa shiri ba. Network din bankunan nan baya aiki yanda ya kamata. Ba a buga kuɗi a isassu ba. POS nan babu komai ya tsaya a cikin ƙasar nan. Kai da dukiyarka baka da ikon kai hannu kanta. Babu wata doka a ƙasa da ta bawa bankin ƙasa ikon ayyade wa mutane yanda za su tattafiyar da arzikinsu halaliyarsu abinda suka samu ba tare da wannan iko.
Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici la'akari da yanda al'umma suka fusata akan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a ƙasar. A daidai lokacin da ya rage saura ƴan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na fidda shugaban ƙasa a Najeriya. Kazalika masana tattalin arzikin ƙasa na ganin kamata ya yi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a ƙasar, kamar yanda Dr. Isa Abdullahi ya ƙari da cewa
a ƙa'idar kuɗaɗe na duniya da ma na Najeriya ba a kiyasta iyaka rana kaza ne za a yi canji. Domin idan an yi haka da yawan mutane ballantana ma tattalin arziki irin namu na Najeriya wanda masana suna ce informal economy ne. Wato tattalin arziki ne wanda bai ci gaba ba kuma ba a wayewa ake gudanar da shi ba. Wa'adin nan in an bayar an ce sai wannan takaitaccen lokaci bankunan da babu su a ƙauyuka ya za a yi. Ina za a kai yanzu ma cikin garin ma ba a ƙare ba balle ƙauyuka. Saboda haka dole a samu dogon lokaci ana canjin kuɗin nan.
Bayan ga waɗanda suka yi cincirindo a harabar bankuna da dama a faɗin Najeriya, a faɗin ƙasar, abin jira a nan shine ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.